بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا وديعة الله سبحانه وتعالى دي ساكي تعالى معاون سافية تاء صبر دي قوة سفر قوة ربيع الأول يجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبو دا dari hududa 32 wanda ya daidai da 5 ga watan 2 miladiya 2011. A yau insha Allah za mu tashi inda malami ke magana akan huduru durusul ulama nan ne ko kai littafin khutuwat ila sa'ada na Sheikh Abdul Muhsin bin Muhammad bin Abdurrahman Qasim. Malam yace huduru durusul ulama'i ibadatun jalila, halattar darussan malamai, wato inda malamai suke darasi mutum ya zama yana halattar wannan wuri, to ibada ce ita kanta mai girma. Fa fi durusuhum, su dai malamai halattar darussan su, ko kuma a cikin darussan su akwai ziyadatu imani, zaka zauna za ambaci wani abu wanda zai sa maka ƙarin imani. Wa mujalasatu lisalihin, ko kuma zama tare da salihan bayi. Daga cikin waɗanda suke halarta wannan wuri akwai mutanen kirki, a ce kuna tare da su, banda zama tare da mala'iku. Mun duk lokacin da ake zaune ake ambatan Allah subhanahu wa ta'ala, wato ake ko darasi ko karatun Qur'ani ko wani abu, mala'iku kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata sukan zo su zagaye mutane, kuma rahama ta sauka, kuma nutsuwa ta tabbata a wurin. Sannan Allah madaukaki ya ambaci waɗannan mutane a cikin wato mutanen da suke tare da shi, ma'ana ko ya ambaci waɗannan mutane a cikin halittun da ke tare da shi, wato na mala'ika, ma'ana ka a ambaci sunanka a cikin mala'iku a ce ga wani can ya halicci darasi. Wannan kuwa ba ƙaramin abu ba ne. Wa ta'lu wujuhahum khashyatullahi wa muraqabatuhu. Sannan kuma mutanen da suke wannan wuri da ake darussan malamai, to tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da kuma lura da abin da yake so ko baya so, shine muraqabar Allah. Zama ka kiyaye Allah madaukaki, to wannan abu su suke ta'alu wujuhahum, su suke bayyana a fuskar su, su sama a gansu, shine ma'anan an ce ta'alu wajhahu kaza ko ya'alu wajhahu kaza, ana nufin wani abu ya bayyana a fuskar sa da za a gani ko a goshin sa ko makamancin wannan. Ma'ana dai akwai wani haske da annuri da za su rika yi, ga kuma alamar wato tsoron Allah da kuma kiyaye dokokinsa a fuskar waɗanda suke zaune a wajen darussan malamai. Sannan kuma darussan malamai nushun lilil umma, akwai nasiha ga al'umma, shine ce wan nushu lil ummati wa tantafi'u bi mujalasati al'alimi ash-shafaqata 'ala ad-du'afa. Daga cikin abin da zaka fa'idanta da shi idan kana zaune a wurin darussan malamai, shine zaka fa'idanta da tausaya wa mutane masu rauni, wa muwasatul fuqara, da kuma taimakon faqirai. Zaka ji a faɗi kalmomin da idan ba a nan ba, a galibi a wasu wuraren ba a ambata su, wato abin da ya shafi a tausayawa faqiri, kuma tausayawa mai rauni, a taimaka masa, a je a kula da masu kaza masu kaza. Fi darsihim samtul ulama, a darasinsu kuma zaka ji halayen malamai. Samt ana nufin hali da ɗabi'a da daraja na malamai. Wa fi hadithihim, a maganar da in suna magana kuma zaka ji as-sidq, zaka ji gaskiya. Wa ala jawarihim amaratu naqa'is sarirati, su malamai in suna magana zaka ga alamar tsarkin zuciya, ma'ana cewa zuciya sun an ce as-sarira, ana nufin abin da ke zuci, sirrin mutum na boye. Malamai kana zaune a gabansu kana ɗaukar darasi, zaka rika jin alamar gaskiyar abin da ke zuciyarsu da kuma abin da suka boye na kyakkyawar alaka tsakaninsu da Ubangiji, wa kasaratul ibada, da yawan ibada ka kan ganshi, kuma ka dauki wani daga cikin irin wannan hali din da waɗannan bayin Allah suke yi. Nan malamin yana magana ne akan manyan malamai masu tsoron Allah da zaka ga wato akwai wasu irin su wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa musu irin wannan haiba, ka zauna gaban su kana daukar darasi, wato zaka rika jin irin waɗannan abubuwa da malamin yake ambata, da kuma wato ka gansu ka dauki kyawawan hali a wurin su, shi kansa a ce ka zauna tare da su din wani abin alheri ne. Zaka ga wasu Allah madaukaki ya hore musu, kana gani wajen mu'amala da su ka san abin da suke faɗi har zuci suke faɗin sa, wato shi yasa zaka ga idan ya fito daga zuciyarsu kuma yana tafiri har yanzu wato akan mutane, Allah madaukaki yana sa musu kabuli saboda abin da suke faɗa ya yadda da shi, sai ka ga cewa wato ilimin su shi ma yana yaduwa. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع. يتي حفظ دائم لزمان دهرهم ما سكي أيواني دوما من كي أيوا زامن واتو زامن ننسو أقول لوكتا زامن ننسو سنة كي أي لوكتا باسا وصاد لوكتي أتي سيتا وتهيرا دبات لوكتي دائما زهقا كو كراتو سكي كو بنتكين واني أبو بنتكين وتمسألة ko kuma ibada ce cikin dare ko zikirin Ubangiji, wannan shine abin da yafi tasiri a zuciyarsu, shi yasa an suna magana sai kaga ka samu abin koyi. Husnu fi ta'amul, da kuma kyakkyawar mu'amala suke mu'amala da mutane, suna mu'amala mai kyau wanda za a samu abin koyi a ciki, fi af'alihim, a cikin ayyukansu. Hulmu shuyukhi, hilmu shuyukhi wa hikmatul uqala, za kuma ka ga wato haƙuri irin na dattijai masu shekaru, nan shiyu yana nufin magana gefen shekaru ne, ma'ana za ka ga haƙuri da kuma juriya irin ta dattijo a halayensu, wa hikmatul uqala, da kuma hikima irin ta masu hankali. Kun ga waɗannan abubuwa da yake ambata abubuwa ne da tsadarsu ta kai duk inda za ka je a ce akwai su, to ka tashi ka tafi, shi ne abin da yake nufi. Kar a bari ba a zuwa irin waɗannan wurare da mutum zai samu wani abu na ƙarin imani. Wa ma'a aqranihim wafa'us sadiqi, kuma tare da abokansu za ga suna da wato cika alƙawari da cika haƙƙin abota, kamar yadda aboki ake buƙatar ya kula da haƙƙin abokinsa. Wa hifzul wuddi, da kiyaye ƙaunar da take tsakaninsu da abokansu. Wa ma'al gharibi, in kuma tare da baƙo ne ka gansu, akwai ikramud dhaifi, suna da girmama baƙo. Majalisuhum, wurin zamansu su malamai, tadhkirun bisiyaril afzadi, faɗakarwa ne da sirar da wato tarihi da labarai da halaye na ɗaiɗaikun mutane. An ce afzad ana nufin malamai ɗaiɗaiku waɗanda ba a cika samun irinsu ba. Afzab, in an ce mutum fazzi ana nufin ba irinsa, saboda fice da ya yi wajen ilimi ko wani abu. Min al-aslafi, na daga magabata, a ce ka zauna kana sauraron abin da waɗannan bayin Allah suka yi na tarihinsu, wani abu ne wanda shi kansa yana ƙara imani. Ina jin ai mun sha faɗar irin wannan magana, cewa daga cikin abubuwan da suke ƙara wa mutum imani da natsuwa da kwanciyar hankali da kula da addini, ya zama yana karanta tarihin magabata da suka gabata. Ka zo ka ɗauki misali yanzu, ka ɗauki tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kana karanta shi, ka ji yadda suka zauna da manzo sallallahu alaihi wasallam, ka ga irin biyayyar da suke masa da irin soyayyar da suke masa. Wani daga cikinsu, ka tuno wata kissa da malamai sukan ambata mana na irin halin sahabbai. Wata rana ana yaƙi, an daki da yawa daga cikinsu, an ji musu ciwo a wurin yaƙi. Wani mutumi daga cikinsu sai ya hango ɗan uwansa, sai ya ce da Allah ya kawo masa ruwa. Da ya ɗauko ruwan ya kawo masa, sai gashi fa yana shaƙin kamar zai mutu saboda ƙishi ga kuma ciwon da ya ji, domin kuma lokacin sun sha wahala sosai a yaƙin, babu ruwan sha. wani la'alla da ya samu ruwan nan da ya wuce ma'ana ya zama ya samu rai amma dai Allah madauki abin da ya rubuta kenan amma babban darasin da zamu kalla shine yadda su din suka yi irin wannan saboda kaunar junan su da girmama juna da san juna saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu tarbiya da yazo zai ba dan uwansa ruwan nan sai ya ce tambayi na kusa da ni ko yafi ni bukata yaje wurin wancan na kusa da shi zai bashi ruwan sai ya ce shi ma gashi fa yana bukata ya kusa mutuwa saboda kishi sai ya ce tambayi ya tambayi na kusa da shi kila yafi shi bukata sai da yayi mutum 10 kowanne yana cewa je ka tambayi na kusa da ni ko yafi ni bukata duba irin wannan isari wanda duk wata tarbiyya ta duniya babu wani dan adam da ya tarbiyantar da mutane da suka samu irin wannan halin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda zaka samu tarihin mutane a ce waɗannan mutane ne sun samu tarbiyya a gaban wani mai iya tsari mai hikima mai basira mai ilimi sai maka irin wannan halin to babu su banda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kai mutum 10 nan ya kare sai sai ka koma wai da yazo kansa shine na karshe fa sai sai ka duba dai kila zaka samu wani wanda yafi ni bukata sai sake dawo gun dan uwan nan nasa ya bashi sai samu ya mutu ya zama ya duba na kusa da shi din ma ya mutu ya koma har gun na 10 nan duk sun mutu kafin a dawo ma'ana babu wanda ya sami wannan abun ba za ka ce wai mutum ya kashe kansa ba kikkiawar tarbiyya da ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kikkiawan zatansa cewa za a iya zuwa a dawo din amma dai shi a wannan halin yana fifita dan uwansa ya samu rai je ka ba wani ya samu ruwan nan yanzu wanda yake da wannan haka fa imanin sa yake haka suka yadda da yan uwantaka ina za ka sami wato a ce akwai wata gaba akwai wata kokarin cutarwa akwai wani kokawa dan a samu mulki wanda duk ya suranta maka su da irin wannan surar hakika bai san su ba bai kuma fahimce su ba a gurgunce ya karanta abin da ya karanta a kansu muna fata Allah madauki ya kara tsare su ya kuma kara yarda da su mu kuma Allah ya kara mana kokarin mu yi kokari mu karanta halayen nasu har Allah madauki ya sa ma dan bincina abin da muka bincina daga cikin abin da suke aikatawa na'am yace sannan a cikin karanta wannan ya darusan malamai akwai shahzun da'imun akwai wasawa an ce shahz ana nufin gwarzantarwa shahzul himami wato gwarzantar da himma kaman a wasa wasa wuka yadda za a yi mutum fadakarwa da wa'azin da zai wasa shi yawa akwai irin wannan wasawa da wamamiya li umuril akhirati wato tunatarwa dangane da al'amuran lahira fi durusihim a cikin darussan malamai yultaqatu ko yaltaqitu nashi'u saurayi zai tsinci ma fi sudurihim abinda ke cikin zuciyar malamai min lubabil kutubi na daga wato ainihin abinda suka samu daga manyan littafai ce lubab abinda yake cikin abu ba bawan sa ba yau ka samu abinda yake da kwallo da can ciki mai amfanin shi ake ce ma lubab kishin kuma shine wato bawan abu to in kana zama da malamai ko hira kake da malami zai baka labarin wani abu wanda ya karanta a wani littafi can wanda kai kila sunan littafin ma baka taba ji ba kaga wani ai karin fa'ida ne yau to shine abin da malami yake nufi hafizu ahsana ma qara'u sun haddace mafi kyawun abin da suka karanta ma'ana sun karanta da yawa to su rike mafi kyau din mafi kyau suka rike wa abharu zuhrata ma hafizu kuma suka bayyana wato mafi kyawun har yanzu abinda suka haddace din in an ce zuhra ana nufin fulawa abinda yake mai kyau mafi tsari wanda yake mai tsadar fi halaqatihim tashihun li alfazi ma fi butunil kutubi a bakin su in kana zaune da malamai zaka ji gyara abinda yake wato lafuzan mutane idan suna karanta abin da ke cikin littafai ma'ana da zaka dauki littafi ka karanta kai kadai akwai wurare da yawa da ba zaka karanta su daidai ba ko amma in ka zo gaban malami fa ya koya maka zaka ga ka dauki wannan karatun daidai saboda me ka karanta daga wanda ya san abin ne wannan tambihi ne malami yake akan duk abin da mutum zai karanta yayi kokari ya tuntubi malami akan sa ko kafin ya karantar da shi shi mai karantarwa ne ko kuma dai don ƙarin ilimin sa ya zama cewa shi yana karanta abin ya san cewa daidai ya rubuta ya san cewa daidai yake karantawa sau da yawa zaka ji wani mai karatu yana faɗin wani abu da a ce abun malami ya karanta wannan abin da ya karanta da ba haka zai faɗa ba alama ce ta cewa shi ya ɗauki littafin da kansa ya duba kuma ya zo yake karantarwa to wannan abin daga cikin abin da ke taimaka masa shine ka samu lokaci ka zauna ka je ka tambayi duk matsalolin da kake so ka tattauna akan su kuma wato kai magana akan su Allah ya samu dace yace o irshadun li khair ma yuqra'u ko ma yuqra'u kuma shiryarwa ne zuwa ga mafi alherin abinda ake karanta ko kuma abinda ya qara'u shi malamin ya karanta wa khulasatu ma yuhfazu da kuma wato tsantsar abinda ya karanta wato takaitaccen abinda ya karanta yace fil qurbi minhum idan kana kusa da malamai akwai idahun bayani li fuhumi ga fahimtoci wato fahimta na masturi fuhulil ulama'i abinda bajiman malamai wato suka rubuta in ka zauna zaka fahimci waɗannan abubuwa a agun malamai fi durusihim har yanzu a cikin darussan malamai akwai khairatun mutanafira alherai da suka watsu a ko ina a kowane fanni shi yake nufi mutanafir in ce mutanafir kaman ka saki abun wuya ya zube a ƙasa kowanne sai kama gabansa shine tanafara sun fantsama sun yi wuri da sun wato kowanne ya kama gabansa to kaga fa'idojin da suke cikin ilimin malamai ko darussan malamai shine zaka same su a kowanne fage a fagen tafsiri fagen sira fagen aqida fagen nahwu fagen balaga fagen kowanne fage na ilimi zaka sami wata fa'ida da zaka ji in ana magana akan ilimi daga bakin wato waɗanda su ne malamai akwai kuma yace wa thamaratun ya ni'a da kuma thamara wato abinda ake nufi da thamara kaman ƴaƴan itace nan ana nufin natija sakamako na ilimi fa'ida ta ilimi wato wanda take nunanniya ita ce ya ni'a fa kun aqraban nasi ilayhi don haka kai dalibin ilimi ana horanka malam mai littafin yana cewa ina horanka da ka zama kafi kowa kusa da malamai sune abokan hulɗarka sune abokan zamanka kai kokari ka sa jikinka tare da su yadda zaka samu fa'ida ka samu ilimin su ka samu halin su a kuma sannan wato ka sami wato abinda zaka kara na ilimi da halaye masu kyau wa ila durusihim kuma ka zama mafi kusa zuwa ga darussan su tartashif zaka surbi min ma'ini ulumihim ka zaka samu zaman ka kwankwadi ka kuma surbi wani abu na daga wato mabubbugar ilimin su wa akhlaqihim da kuma halayen su wannan abu wanda ya san malamai kuma ya zauna da su hakika zai ji wannan abubuwan da malamin nan ya ambata akwai irin su hakikatan shi kansa shi da ya rubuta wannan abu da Allah ya sa wani daga cikin bayin Allah da yake nan zai iya zuwa ya ga wannan bawan Allah a ce ya sami ƴan wasu mintuna tare da shi ya zauna da shi zai ga alhamdulillah ko a zamanin yanzu akwai masu irin waɗannan halayen da kuma aka cancanci a sami irin waɗannan wato fa'idoji daga wurin su irin su na san yake faɗa dama ba wai irin su masu karantarwa ba yanzu ko ina ba masu karantarwa ba ina nufin mai karantarwa da yake gaban ku bai kai matsayin waɗannan bayin Allah da ake ambatawa ba muna fata dai da shi da ku Allah madaukaki ya hore musu ko ya hore mana a ilimi mai kyau mai tsarki mai tsafta da tsoron Allah da kyawun hali wanda za mu tsira tare da shi akwai manyan malamai ina tuna wani malami da nan sha ba mu labarin sa ina da majlisi a masallacin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Sheikh Abdul Muhsin shi ma sunansa Abdul Muhsin amma shi dattijo ne sosai Al-Abbad ya fi shahara da haka Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr mafi girman malamai da suke koyar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da na iya tunda tun shekarar da muka je 92 kenan ko yana karantar da sahihi muslim wacce da muka je ya gama sahihi al-bukhari haka sai zai shekara 2-3 a littafi ɗaya wani lokaci yana koyar da shi sai ya fara shi daga farkon sa sai an sauke shi ya gama muslim yayi ad-dasa'i yayi Abu Dawud akai Tirmidhi akai Ibn Majah sannan ya koma ya sake al-Bukhari ba a dade ba ma da fara wannan mu kun ga wajen shekara 18 akai Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah da Abu Dawud to wannan bawan Allah yana cikin mutanen da hakika zaka sami irin waɗannan abun koyi na halayen kirki kafin shi ma kana jin irin su Sheikh Abdulaziz bin Baz mutumin da Allah madauke hore masa da halayen da ilimin kai dai ka zauna da shi zaka ga yanzu wato malamai da suka zauna da su in suna baka labari sai kai mamakin irin halin da Allah madauke hore mai irin waɗannan mutane a kuma zamani irin na yanzu ba abu ne da zaka ce ba za a iya samun irin su ba akwai wani malam Abdurrazzaq Afifi shi ma babban malami ne yana cikin malaman da zamanin Sarki Abdulaziz ya aika aka zo da su daga Misra kuma ya ilmantar da mutane sosai yana cikin manyan malamai da suke ba da fatawa wata rana ya kai ziyara India wata makaranta ta abin nan المدرسة السلفية هو الجامعة السلفية هو كما انتهي كي ياربو توسو بيتو تيني نيبا شيخ بن باز وسو كالمومي دي فتاف اتكين زهود انسا هل يقوت انتاشد اتكين زهود انسا هل يقوت انتاشد ابراهيم ابن ادهم اتكين كوتسا يقوت انتاشد يبيبي تاشي ما في اكان ابراهيم بن ادهم يبيبي تاشي وجن كوتسا akan Hatim At-Ta'i kuma wannan kuma wani mutum ne da har Laraba suna kwatanta shi wajen kyauta suna ba da labarin sa haka nan dai ya fifita shi akan abubuwa da yawa to har wata majalla ta Al-Jami'atu Salafiyya suka buga a India to shine aka kawo kofi na wannan abin da aka rubuta din ga Bin Baz sai aka karanta masa ga abin da Sheikh Abdurrazzaq Al-Afifi ya rubuta akan ka dangane da halayenka da ilimi da zuhudu da kuma hatta danginka a lokacin ransa ya ɓaci ya ɗauki takarda ya rubuta wa majallar ya ce ya ga abinda wane ya rubuta a majallar na ga abinda wane ya rubuta a majallar ku hakika abinda ya ambata ɗinnan ni ban kai nan ba bai kamata ba kuna yi wa mutane irin wannan ba daidai ba ne kuma ban yadda ba kuma har ga Allah ba na so a sake maimaita irin wannan kuma saboda an yabe shi an daga shi fiye da yadda ya kamata shine mutumin da zaka ga in ka je ofishinsa na babban mufti zaga daliban ilimi suna zuwa daga gari gari wani mai mata ne musamman wanda suke karatu a Riyab da kuma talakawa haka inda akwai talakawa ba babu ba in zai rubuta takarda ya ce da Allah yana son taimako yau kaza da kaza irin dai da muka san yadda ake yi ce matarsa ta haihu ba abin da zai kaza menene to irin wannan sai ka samu mutum 1000 a kofar gidansa shi fa malami ne ba sarki ba ba wani abu sai sa a tara sunayensu gaba daya kowanne sai ya ce a bashi wani abu account ɗinsa bai san me yake ciki ba su waɗanda ana faɗa cewa waɗanda suke rike da account ɗin nasa a banki su sai su je suna yi wa wasu manyan masu kuɗi waya su ce account ɗin malam fa ya ƙare ku rika cika masa saboda duk wanda ya zo da wata bukata zai rubuta masa ya ce gashi ku je a bashi shi a tsammaninsa akwai don haka har abin ya ƙare bai san ma ya ƙare ba wani bai taɓa zuwa in dai abin duniya ne ka zo a ce yana da damar da zai baka shi bai baka shi ba irin yadda muka ga misali a gun Usmanin Abu Hurgumi wanda shi ma alhamdulillah Allah madauki ya hore masa irin wannan halaye din da gudun duniyar da kuma daukarta ba komai ba da halaye masu kyau waɗanda zaka zauna ka ga abin koyi to irin waɗannan abubuwan akwai su a gun wasu mutane din hakanan zaka sami shi wancan bawan Allah da nake faɗa an taba yin lokacin da yayi shugaban jami'a shi Sheikh Abdul Muhsin kenan nake faɗa me darasi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din yana nan da ransa har yanzu dan sa professor ne ya koya mana dan sa ne cikin sa ya taba yin shugaban jami'a can ya kai shekara 30 ko da wani abu lokacin da yake shugaban jami'ar wata rana sarkin kasar lokacin sarki Saud sai tura masa wani kudi irin a taimaka din a taimaka masa lokacin riyal 50 inda wasu malamai suna cewa a yanzu zai kai ko da anasu lissafin zai kai miliyoyi ba wai 50 kawai ba to a lokacin nan sai rubuta takarda yace yana godiya Allah ya saka da alheri Allah ya kara budi Allah ya taimaka Allah ya kaza Allah ya kaza amma shi ba reni bane yana fata ayi hakuri a yafe masa kar ba zai karbi wannan kudin ba kun ga mayarwa ce ba ta cin mutunci ba ita ma yawa da roko da cewa da Allah maimakon wannan yana so a kara fadin wato jami'a ta zama babba sosai shine aka gwa aka kara wa jami'ar wani fili a kusa da ita da aka karbi wannan din sai ne aka kara mata ya kai wato dai fadin aka kara shi da yawa yanzu har aka sami yan gine-gine da ake yanzu na kwanakin nan har zuwa na kwanaki na gani irin gine-ginen da ake da yawa duk sakamakon wancan filin ne da bai dauki wannan abun ba shine suke bada labari har yanzu in ka je ofishin sa yana shugaban jami'a idan zai rubuta maka irin lambar waya din nan shi wanda yake ba mu wannan labarin wanda yayi na'ibin shugaban jami'a ne shi wata ran muna zaune yake ba mu wannan labarin sai ki cewa idan zai rubuta maka irin zaka tafi tunda lokacin da babu waya ta irin wannan ko sai wayar landline to in zai baka lambar sa ko kuma kai zaka karbi lambar sa to sai bude jakarsa akwai takaddunansa da ya saya da kudin sa sai ya ga a ciki ya sa kuma dauko biransa da ya saya da kudin sa da shi zai rubuta wannan saboda wannan abu yace biran nan dake hannuna nake aiki na gwamnati ne takaddu ma na gwamnati ne bazan maka aikin da ba na gwamnati ba da wannan takaddu tunda kai lamba kawai zaka bani irin wannan wani mutumin fa ina baku labarin yana da ransa ne yanzu don haka ashe wannan maganar da wannan malami yake faɗa wato har yanzu akwai masu irin waɗannan halaye da tsoron Allah da kuma kiyaye dokokin Allah da kuma bada ilimi tare da halaye da ɗabi'u masu kyau kamar da na ambata muna fata Allah maduki ya sa mu dace da karanta halayen nasu da koyi da su duk da mun san ba mu ba irin su bane Allah maduki ya taimaka to sannan malamin yake cewa har yanzu ihtiramul ulama'i wannan kuma wani fage ne shi ma mai muhimmanci wato girmama malamai daukar su da daraja shi ma na cikin wani yake lissafa mana ne yana lissafa mana abubuwan da za su bamu mai sa'ada ko yau duk abin da muke karanta tun daga farkon littafin har yanzu abin da zai bamu sa'ada muke nema yauwa to yace akwai ihtiramul ulama'i yace al ulama'u hum sirajul ibadi su malamai su ne fitilar bayi ma'ana su ne suke haskakawa bayi su ga inda za su tafi wa manarul ibadi kuma su ne hasken gari da su gari ke haskaka duk garin da babu malamin da zai ilmantar da su addini za ka ga duhu a garin haka ne ko ba haka ba ne yau an ce duhu ba ana nufin na wutar lantarki ba yau a ce za a ɗauke musu nefa ba haka ake nufi haske na cigaban addini haske na ilimin addini haske na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da nutsuwa da kwanciyar hankali da hakikanin bukatar cewa lalle ana so a karu a yunkura a karanta ilimin addini a aiki da shi yace yaqulu salmanul farisi mun san shi ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama mutumin farisa mun san kissar musuluntin sa ko da yana majusanci mutumin farisa Iran ne ya musulunta amma kafin musulunta tasa sai da yayi intikali wato abubuwan tarihi suka faru ina jin dai kun karanta wani abu na wannan tarihi ko ba ku taba ji ba da yadda yayi intikali har sai da yanzu ma Kirista yayi kiristanci saboda ya ji ya karanta an ilmantar da shi cewa akwai annabi yana dab da fitowa lokacin aiko shi ya zo wani malamin kirista ya gaya masa ya ta bincike ina zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zo Madina har Allah madaukaki yasa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga daga cikin halayen da aka gaya masa na halinsa ya gani kuma ya ga alamar da aka ce akwai a bayansa na khatamun nubuwa da aka buga a bayansa a kafadarsa duk da ya ga waɗannan alamu kuma ya karbi addinin musulunci Salman al-Farisi ne babba dai a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa mathalul muallimi misalin mai ilmantar da mutane addini kamathali rajulin kamar mutum ne amila sirajan sai kera wata fitila yayi fitila kamar a ci balbal ko ya je dako ko da ba ya kera ba ya je dako fi tariqin a wata hanyar da take muzlim mai duhu yastadi'u bihi man marra bihi duk wanda ya zo wucewa a hanyar yana haskaka da wannan fitila din yanzu misali a ce gari ba wuta kaf gaba da irin farkon dare din nan lokacin da mutane suke komawa bayan sallar isha'i zuwa gidansu a ce an yi ruwa an dauke wuta sai wani mutum ya dauko irin fitilan nan da ake saya wannan yar canan mai cinye mana kudin nan da yawa yanzu da batir ka saya ta lalace da wuri batir kuma kwana uku ko to a ce ya sayo irin ta ya jejjera da yawa akan hanya mutane su zo suna amfani da shi su wuce kowa zai ji dadin wannan ai ko ba zai ji dadi ba yawa to haka kwatankwacin malami yake mai ilmantar da mutane addini ma'ana idan babu shi mai ilmantar da addinin za ka ga cewa duhu ake na fahimta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana rayuwarsa yadda ya ga dama babu mai gaya masa ga abin da ya kamata yace wa min ta'zimi shari'ati wad-dini ta'zimul ulama'i girmama malamai to yana cikin bangare ne na girmama ita shari'ar da kuma shi addini ba zai mutum yace yana girmama addini yana girmama shari'ar musulunci sannan baya girmama malamai ba wannan ba sa tafiya daidai fahum khalafu anbiya'illahi sune waɗanda suka mayi annabawan Allah fi da'awatihim wajen da'awarsu annabawa ba aikin su da'awa ba da ilmantar da mutane yawwa to tunda yanzu ba annabawa su waye suke da'awa suke ilmantar da mutane malamai ne to ashe kamar yadda annabawa suka cancanci a girmama su saboda da'awar da suke yi da ilmantar da mutane to haka malamai a lokacin da babu annabawa wajibi ne addinin shine a girmama su ba magana ce ta ko a daukaka su fiye da matsayin su girmamawa irin ta shari'a wanda shari'ar ta umarni a basu rashin girmama su zai jawo rashin girmama addinin da rashin girmama shari'ar domin su suka san shari'ar su suke ilmantar da shari'ar abinda malamin ke nufi kenan qala alaihi salatu wassalam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa al-ulama'u warathatul anbiya'i malamai sune magada annabawa shi yana fassara wancan khalafu anbiya'illahi mamaya yawa don haka malamai sune magada annabawa su suka gaji annabawa kamar yadda al-Imam Ahmad ya rawaito wannan hadisi din kun ga shikenan lalle tunda a matsayin ba wai annabawa bane amma irin aikin annabawa suka ci gaba da shi to sun cancanci kowace irin girmamawa waqad sara al-aslafu ala tabjil al-ulama'i wa tawqirihi mudi abinda muka sani shine magabata da suka gabata sune al-aslafu sara wa tusaru sun tafi ma'ana hanyar su ita ce girmama malamai na taba ba mu labarin Abdullahi ibn Wahab dai daga cikin daliban Imam Malik ibn Anas lokacin da yake karbar ilimi a gun Imam Malik a masallaci a Madina yakan bar gidansa tsakiyar dare zai zo ya kwana ya kwanta a kofar gidan Imam Malik ba cewa zai kwankwasa kofa a bashi daki ba in ma kuma ba a bude masa kofa ba ya zagi ya tafi a'a da ya zo sai ya kwanta a kofar dakin Imam Malik kofar gidan yana kwanci a nan bacci ya dauke shi har lokacin da Imam Malik ya saba fitowa daga gidansa ya tafi masallaci ya yi nafilfilin sa ya zauna kafin sallar asubahi irin su manyan daliban sai su zo su dauki karatu a lokacin wanda fa kafin alfijir kuga su daren su dama haka yake to da ya tashi fitowa sai ya same shi yana bacci shi Imam Malik sai ya tsallake shi ya wuce ya tafi masallaci bai ma tashe shi ba sai da baiwar Imam Malik ta fito daga cikin bayan gidan barorin gidan sai ta ga Abdullahi ibn Wahab a kwance sai ta zungure shi da kafa ita ta dauka ɗaya daga cikin barorin gidan ne ita ma a cikin maza ba ta san shi ba ta ce dashi zahaba sayyiduka ila almasjid ubangidan naka ya tafi masallaci firgigi ya tashi nan da nan ya tafi masallaci ya alwala ya je gaban malamin ya zauna ya dauki hadisi kwaya daya aka ilmantar da shi wannan hadisin sai tashi ka tafi to da irin wannan tarbiyar da girmamawar suka zauna suka samu wannan ilimin da har suka rubuta muka same shi muke karantawa gashi nan a cikin muwatta gashi nan a cikin sharhohin da aka yi wa muwatta ka karanta ka fahimci me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me kaza idan kuna karanta dai littafai da suke magana akan ladubban wato neman ilimi wani mutum zai mamakin yadda muka kai halin mu ya kai irin na yanzu da muke ciki yadda wato zan ce tarbiyyar da muka tashi a ita a yan shekaru 20 da suka gabata 20 da dan wani abu zuwa yanzu ya zama wazanin da kuma kima ta malamai aka zubda ita ba ta da muhimmanci wani gun da su din a cikin abun wani gun kuma rashin sanin dai ka'idan ne da dokokin da kuma yadda ake ladabi ga malamai shi yasa da aka yi watsi da wannan abun da aka bi aka bar hanyar da masu dariku suke bi da girmamawar da ta wuce iyaka har aje ana bautawa mutum to da aka watsar da wannan kuma sai aka dauka shikenan haka malamin ba shi da kima haka za a zauna wato a watsar da shi shi ma ba tare da an damu da ba ana nufin a gina shi a duniyance ya zama abin tausayi kallan a bashi kaza ba wannan ake nufi ba amma da ladabin yadda zaka yi masa magana da ladabin yadda zaka dauki karatun gunsa da ladabin yadda zaka kalle shi da ladabin yadda za ku zauna a majalisi duk waɗannan abubuwan suna nan malamai sun rubuta yana da muhimmanci ɗaliban ilimi da suke zama wurin karatu su rika karanta irin waɗannan abubuwa din wancan malamin da nake gaya mana Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad mai karantar da hadisin akwai wani malami da shi ya koya mana musdalahul hadithi muna aji daya shekaru 18 kenan da suka gabata a lokacin tun daga wannan lokacin kuma lokacin shi ma masters yake yi yana koyarwa to yanzu ya gama duk matakin da ake na ilimin yana nan kuma har yanzu malami ne a jami'a to har yanzu shine mai jan baki ga wannan malami shi zai je koyar a jami'a fa babban malami a jami'ar da ilimi da fahimta shi kansa yana zuwa ya tara dalibai yayi musu nasa darussa to shine kuma mai jan baki gaban wannan babban malamin har zuwa yau wanda kwadai ma yazo ya dan ture shi ya bashi shi a ce shine yayi kafin malamin ya rasu yaki duk inda malamin gashi da shi za a ji shi zai karanta kaza shi zai karanta kaza ya liƙe masa saboda me ya sami duk abin da zai samu na lani wata ran kuwa da muka zauna da shi wa wani lokaci ne ya kai shekara 2 haka kafin taho mun zauna da shi a wani gida shi dalibin nasa shi wannan malami yana ba mu irin tattaunawa nan ta zo to ku ba mu labarin wani ne ya gayyato shi lokacin da zan taho wai ayi ilimi ya sunan shi sallama din nan wasu abokai na zasu yi da ni sai suka gayyato shi a wurin a dan tattauna to yazo shine ake magana ya ba mu labari daga cikin akhlaqin abin da ya sani na rayuwar Sheikh malamin sa Sheikh Abdul Muhsin shine sai ce gaskiya shi ba zai iya ba da labarin komai da ya sani ba sai aka ce dama ana yace ai wasu abubuwan da yawa ma duk kun san su sai aka ce a akwai wani abu na cikin gida da ka zauna da shi da muke so mu ji irin wasu halayen na cikin gida da in kun zauna da shi a zaure yaya kuke yi misali a falon gidansa da sauransu to irin waɗannan ya rika ba mu labarai na nuna wasu halayen na malamin da ba a gundarasi ba hadda ake tambaye su wai yana ma dariya irin da yar hira da sauran sai ce duk yana yi har tsokana irin ta abokai in duk zaka ji yana yi in dai zaka ji ana cewa a daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ji akwai wannan akwai tsananin wani lokaci in lokacin tsanani ne ya fadi magana da kaushi saboda mutane su ji zurfinta a cikin zuciyarsu akwai kuma lokacin da taushin hali har da tsokana har da irin zolaya din nan yawa sahabbansa duk ana samun wannan don haka duk waɗannan abubuwan a matsayin mu na dan adam ba a rasa su to irin waɗannan ya rika fito da su zaka ji su kansu akwai darasi a ciki domin a ɗabi'ar irin waɗannan mutanen da suka koshi suka dilmiya cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka komai nasu a sunnance suke aikata shi to muna fata Allah madaukaki ya hore mana damar da zamu karanta abin da waɗannan malamai suka rubuta ko Allah madaukaki ya dora mu a hanya irin tasu ya zama wato samu wani abu daga cikin halinsu yace kuma يقول الربيع بن سليمان المرادي وانا ما قلنا يتبقى فأنت أقبايكو الربيع بن سليمان المرادي إذا قلت كم من يما لمين لالبن الإمام الشافعي ينا سوى ما اجترأت أن أشرب الماء بن تبجن صول زوتير إن شاء الله الهالي الشافعي ينظر إلي أتي alhali malam al-Imam Shafi'i yana kallo na ba ma'ana lokacin da muke zaune da al-Imam Shafi'i sai in ji rashin kunya ne in dauki ruwa ma a gaban sa insha duba fa yadda girman ya girmama shi din yadda ya kai irin wannan matukar yanzu yadda ku kalli yadda kake yi kai a matsayinka na saurayi in kaga surukinka ko da ke yanzu abin da ba irin da bane ko yanzu ba irin da bane idan mutum ya ga sirki ya koma gefe ya matsa nan kaman zai huda bangon da ke jikinsa kaman zai huda shi ya fada wani gidan dan kasa hadu saboda tsabar kunya yanzu mutum da an ce ba komai ba kaza da kaza ai sahabbai ba haka suke sai muka dauka gaba ɗaya ba wata girmamawa da iyayen da sirkan da masu darajar a al'umma duk ba ma ganin darajar su gaskiya fa muna cikin hali mara kyau yanzu ku duba irin yanayin da muke ciki misali in sai misali kawai nan iya birnin Kudu za ka yi mamaki ka ga cewa mutum ɗaya da za a ce kowa zai masa ɗa'a a yanzu in aka tambaye ka sai ka ga sai kun sha wahala sai kun yi ta faɗa kafin ku fito da shi haka ne ko ba haka ba ne a rayuwar mu ta yau da kullum fa ba wai rayuwar addini ba rayuwar yau da kullum a ce misali a ce gaba ɗayan mutanen birnin Kudu suna girmama hakimi haka muke a ce kowa na ganin girmansa kuma an ɗauke shi da girma da daraja wanda suke da wayo lokacin waɗanda misali ko da sarkin Kudu Yakubu daga cikin mutanen da Allah maɗauki ya baiwa haiba a garin nan mutum mai mutunci da kuma daraja da kuma san mutane har yanzu muna ƙanana mun san shi mun san wasu abubuwa nasa a lokacin nan za ka ga na san lokacin da kaciya fa a gidansa ake tara yara duk waɗanda suke area na haka za a kawo kowa ya kawo ɗansa in za a yi kaciya a gidansa sai a je asibiti a yi musu kaciya wajen yaro 50 sai a zo a jera su a ɗakuna a gidansa da kaji da zuma haka yaran nan za su tashi ran da yaro ya warke shikenan sai a kira tela sai a auna su sai a yi musu barin alwayyan nan yaro ba zai je gidansu ba sai taran farko mun san tara ai da ake ta primary ma'ana sai a kai shi makaranta a rubuta sunansa sai kuma ya zo tara gidansu shikenan daga lokacin tun daga ran da aka kai shi asibiti ran da aka sha shi to ba zai dawo gidansu ba sai ran da ya zo tara din sai za a sallimo shi da fa haka ake kuma kowa yana girmama wato irin wannan rumuzin wato ba daidai bane a ce fa a cikin mutane ana zaune haka kawai ka razube kowa shine shugaban kansa wannan abun wallahi akwai kuskure dole mu sami fa cewa muna girmama waɗannan mutanen ko me ya tare da su ko da kuskure ko ba kuskure duk wanda Allah madaukaki ya sa shine shi ke jagorancin jama'a to dole ne a hada kai da shi ta abin da za a samu maslaha zaman rayuwar wannan ta duniya sauran abubuwa kuwa kowa ya yi dama gurgudan fahimtarsa ba a ce an tilasta maka cewa sai ka yi yadda wane yake so ba amma dai a ce akwai wani ramzi da ake girmamawa to muna da wannan mu abin takeicin a garin nan ya kamata dan Allah samari a canza halaye a koma a girmama duk wanda Allah madauki ya bayan shi wani girma na cewa jagora ne shugaba ne a gari ko a unguwa ne a ce ga wani wanda in ya faɗi magana za a dauke ta amma fa ku kanku ku kalli wannan abun muna cikin wannan takeicin ba haka ake ba a yanzu haka ne ko ba haka ba to dan Allah mu samu mu canza yawa ba mamaki ka saba da mutum ga inda ya fahimci wani abu kai ba ka san wannan to amma ka bashi girman cewa yanzu shine a gaba kai kuma sai ka ci gaba da abun da ka fahimta na ra'ayi babu zagi ba cin mutunci ba kallon banza kuma in ya bada umarni saboda shine babbadin nan to ai koyi abu wannan umarni sawa'un shi sarki ne hakimin gari ne chairman na local government gwamna ne menene duk irin wannan abubuwan idan babu su fa akwai rashin wayewa hatta a rayuwar yawa wannan abun da ya shafi kuwa abubuwan da zaka ji harkokin yau da kullum da siyasa su da menene mutane su abun su gurgurdin da suka fahimta amma tsarin dai a ce wato muna zama a matsayin mutane masu tsari masu nidami masu bin abin da zai kai su ga gaci wajen gudanar da wannan rayuwar to gaskiya ba mu fahimci duniya ba in har yanzu ba mu da shugabanci Allah ya kyauta mana to wannan kenan ka dawo kuma cikin harkar addinin ita ma haka take za ka ga kowa malamin kansa yawa malamin zai ba da fatawa ya ce a mu gaskiya ba mu yarda da wannan ba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shikenan yawa hatta wanda ba karatun yake ba ba abin da ya hada shi da karatu shi ma zai dauka zai zaba zai biyayya ba zai biyayya ba sai abin da ya gani to waɗannan duk yana cikin abin da muka rasa gaskiya na tarbiya mai kyau muna fata Allah madaukaki ya kimsa mana fahimtar da zamu dawo wato mu gyara waɗannan abubuwa din a kun ga wannan dalibi ne na al-Imam Shafi'i mun san kuma waye Imam Shafi'i al-Imam Shafi'i yana fada mana cewa nauyi yake ji ba zai iya ba ya sha ruwa a gaban malamin sa yanzu sha ruwa a gaban malami tashi hankali to amma shi ya karanci abin ne ta bangaren wato girmama malamin shi yana ganin yayi wani abu na zubda mutunci a gaban sa bai kamata ba ya kamata a ce ya kiyaye ya tsare ya kula da abin da malamin baya so ko kila ya kalle shi a wata hanya ko kuma wata sifa wanda ba zai so ba to baya son ya shiga masa wani abu na bacin rai ko mai kankantar sa a shi wannan malami nasa Allah ya kyauta mana Allah ya bamu ikon koyi da waɗannan bayin Allah yace su'aluhum ilmu tambayar su ilimi ne baka taba ganin mutum yazo ya tambaya kuma ya tafi wato babu komai ba yawa zai tambaya za a bashi amsa kaga ya karu yawa to ba a girman kai a ce ba za a tambaye su ba wa mujalasatuhum sa'adatu shi kansa zama da su wata sa'ada ce mutum zai zama wato ya sami farin ciki da kuma a samun sababin da zai kai shi ga aljanna wa mukhalaqatuhum cakuda da su da hulda da su malamai taqwimul lisuluki wato gyara halaye ne idan aka ce kana zama da malamai to zaka ga kana gyara halayenka ai sabanin a ce mutum ya je cikin waɗanda ba su bane da yan karta da yan ludo da yan wane kudike an duk an rage wannan yanzu me ake ne me ya samari suka fi yanzu banda bal PlayStation ko da to ba yawan mutar da za a samu a ce ko internet ko wani abu Allah ya kyauta to abubuwa dai wanda yake za a bata lokaci akan su a yi shirme za ka ga ba irin wannan suke ba in mutum ya zauna da malamai to zai sami wato hali masu kyau kuma ya gyara ɗabi'unsa wa mulazamatuhum kuma zama tare da su dindindin koyaushe shi ma hibbun lishababi bi idnillahi min azzalal kiyayewa samartaka ne daga kaucewa daga hanya idan mutum aka ce yana zama da malamai to hakika ya samu hanyar da zai kiyaye samartakarsa daga fadawa cikin lalatattu yan ganye yan shan kwaya masu bin ƴaƴan mutane suna lalata su da neman maza da neman mata da karkace irin waɗannan abubuwa din duk saurayi zai raba kansa da irin wannan in yana zama tare da malamai yana daukan wani abu daga cikin halayensu yaqulu abu darda'i radiyallahu anhu yana cewa min fiqhir rajuli yana daga cikin fiqhun mutum mamshahu tafiyarsa wa madkhalahu da mashigarsa wa makharajahu da mashigarsa ma ahli ilmi ka ganshi tare da malamai to wannan alama ce ta cewa wannan ya fahimci abin da yake tafiyarsa shigarsa da fitarsa tare da malamai yake ma'ana wasu abinda nake nufi fa wasu daga cikin magabata a baya sukan dauki ya tashi kawai yaje ba karatu zashi ba yaje ya zauna inda malamai suke hira ba zai samu su baki ba ya shuru kawai yaji me suke tattaunawa suna tattauna mas'aloli na ilimi yayi mas'ala kaza wata rana lokacin da malam wane yayi kaza akai kaza akai kaza kamar irin wannan tattaunawar ta yanzu misali da ake mutum ya zauna kai ko bai ce komai ba ai zai karu zai ji wani abu ko baka ba wannan abin da zai karu da shi kuma zai canza masa halinsa ya kyautata masa halayensa to yace wannan shi kansa fiqhu ne alama ce ta cewa mutum faqihi ne mai fahimtar rayuwa ne kada ya je zauna a wurin da zai bata lokacinsa yace thamaratu mujalasatil ulama'i fa'idar da ake samu in an zauna da malamai laysat fit tazawwud min al ulumi ba wai ta tsaya ne akan wato mutum ya sami halaye ai ya sami ilimi ba kawai ya karu da ilimi shine at tazawwud ya guzuri min al ulumi na ilmomi wal ma'arifi da shi ma da ilimi fa hasb ana nufin kawai ba wai kawai mutum ya sami ilimi ya karu da shi ya guzurin ilimi ba inda yaje gun malamai ya zauna tare da su to ba wannan ne kawai ba bal bari kaji abinda ake karawa bayan ilimin shine bil iktida'i fil hadi wassamti wa ulul himmati wa naf'il akhari mutum zai sami wato koyi da hadi nan ana nufin hanya ka samu koyi da hanyar wannan malami ya yake magana ya yake mu'amala da mutane ya halinsa yake yaya yake taimakawa fakirai duk irin waɗannan abubuwa ka fahimci wannan sannan kuma zaka sami samti shine shi ma hali mai kyau dawwa halinsa mai kyau da abin da ya shahara da shi cewa mai wannan mai sanyin hali ne in ma mai zafin hali ne da irin da yadda zaka ga kuma zurfin cikinsa yadda zaka fa'idanta cewa ba koyaushe yake da zafin halin ba in mai sanyin halin ne zama da shi shi ma wataran zaka ga wani abu da zaka ga cewa wataran shi ma fa ransa yana baci wataran yana fadin abu wato da yake da zafi yau da kullun dai za ta saka fahimci halin mutum mai kyau kuma ka kowanne yana dora shi ne gurgudan wato shari'a gurgudan yadda ya fahimta sannan kuma wa ulul himmati da himma madaukakiya himma wadda take ba ta wasa ba kullun aikin sa me zai rubuta me zai karanto me zai amfani mutane da shi bincike ne ya kwakwalo wannan littafi ya dauko wannan a duba wancan a duba wannan wannan yazo tambaya yana so a fidda shi daga matsala kaza duk kaga wannan ai hidimar jama'a ce to ka kalle shi ta wannan gefen zai sa ka dauki hali irin nasa wa naf'il akharin da kuma amfanar mutane ta hanyoyi da yawa shiga abubuwan da suka shafi gari shiga abubuwan da za a taimakawa wato makwauta da kuma matalauta da marayu da sauransu duk wannan yana cikin abin da mutum zai samu na daga halayen malamai za ku samu wasu malaman Allah madauki ya hore musu irin wannan kamar da yake ga mana hali irin na su Sheikh bin Baz za ka ga da irin su za ka ga da'iman in dalibai suna karatu a gaban su to irin lokacin da irin zakka din nan ta zo wa malamai dan misali ina ba da labari ne akan inda su na sani yadda tsarin su yake a can idan azumi yazo shine mafi yawan lokacin da mutane suke fidda zakka kuma shine lokacin da zaka ga taimako yana yawa ga mutane to daliban ilimi da suke zama a gaban malamai suna karatu sukan samu cewa haka kawai sai wani mai kudi ya aika wannan malamin cewa ga kaza a raba wa dalibai da suke zuwa karatu kuma zaga malamin ba shi a ciki kwata kwata shi yana ganin ai ya fi karfin ba wai dan girman kai ba saboda Allah madauki ya rufa masa asira ne da yana da gurgudan abin da zai kula da kansa sai ga cewa wannan hanyoyin sai ka ga suna raba wa mutane manyan kudi suna raba wa daliban ilimi yadda za su kara kwantar da hankalinsu dan su nemi ilimi to kun gane yana cikin naf'ul akharin haka nan abin da ya shafi kula da harkokin rayuwar mutane a unguwa kama wancan malamin wata rana wani na bani labari a unguwar da yake zaune a zama irin na yadda suke zama irin zu a zaman a can saboda daula da jin daɗi daula a hausance nake faɗa ba larabci ba ma'ana jin daɗi ko yawwa za ka ga kowa da gidansa kamar gidan turawa wani ma sai ga bai san makocinsa ba a biranensu yanzu haka suke to saboda kauda wannan su sai fito da wani abu shi Sheikh Abdul Musa a ungwar da yake sunan ungwar Al-Faisaliya bayan jami'a sai ya aika wa kowanne gida dan Allah mai gidan ya shirya duk sati za a zauna a gidan wani daga cikin mutanen unguwar duk sati manyan masu gida a unguwar duk sati za a zauna a zauren wani sai ya dau waya sai ya gaya masa ya ce amma ba ma neman kai mana komai na abinci shayi kawai za ka yi yau shayi dan wannan dan karamin kofin nan kowa dan kurba haka sai a tattauna a tashi saboda kar mutum daga cikin abin da Balarabe da Allah yake Allah mudiki ya sa musu jin nauyin bako hakikatan irin abin da mu ba mu da shi kowanne lokacin da wahala ka je gunsa a ce alal akalla shayin nan ko dan wannan mai dacin gahawa yawa da dabino za a baka wannan shine asalin girmama bako kafin ka ce komai sai an yi wannan kafin sai a ce to bismillah mai kawo ka to irin wannan sai yake ce masa za mu zo mu taru a gidanka abin da kawai zaka kenan kar ka ce sai ka je ka siyo abincin rana ko abincin dare kuma sai ya sa lokacin da la'asar to wannan abin sai ya haifar da duk sati za a zauna da makota makoci fa bai san makocinsa ba sun zauna shekara 15 kawai sai dai a haɗu a masallaci kuma ya taba tsaye da shi ya tambaye shi sunansa ba to amma a wannan zaman sai ya haifar da malamin ya fitar musu da wannan tsari yadda za a zauna sai ya ce to mu fara daga dama har zuwa hagu kowa da Allah ya gaya mana sunansa da ma'aikatar da yake aiki da me yake meye matsayinsa meye shi ƴaƴansa nawa kaza da kaza ɗayan yana ina babban yana ina me suke yi kowanne sai ya faɗi wani abu sai ka gana da makoci ashe ba shugaba ne na ƴan sanda baka sani kana da makoci ashe headmaster ne kai inda kila ma ɗanka yana makarantar baka taɓa zuwa ziyara makarantar ba to irin waɗannan abubuwan sai mutanen suka san juna sai ya zama a samu taimakon juna a ciki wannan ma'aikaci ne a asibiti ka san yadda in kana da buƙatar wani abu ma ka je asibiti ya ganka a ɗan unguwar mu ne wannan a taimaka masa a sauƙaƙe masa abubuwa duk wannan rayuwar fa tunda ne muna duniyar nan to sai fa mun kyautata yadda za mu zauna da juna idan kana mafarkin ka zauna kai kadai ka ci kai kadai ka sha kai kadai to wannan ba a rayuwar musulunci bane wannan tsarin ba daidai bane dole ka shigo cikin mutane ku tattauna tare ku yi hira tare ka ba su lokaci ka ji me ya dame su ku tattauna ka dauki experience ba dama a ce kai din nan ka fahimci komai na rayuwa ko akwai wanda yake komai na rayuwa ya koshi shi baya bukatar kowa wannan ba zai yi ba kamar da misalin larabawa suke cewa almar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwanihi shi mutum wato shi kadai din sa qalilun ne kadan yake ko in ku tare da ƴan uwansa ne fa kathirun ne shi mai yawa ne yawa don haka a samu hadin kai in abin da ake na hadin kan unguwa din nan samarin unguwa su hada ƴan kungiya na taimakon su ga cewa an gyara musu ruwan famfo an yi kaza an duk wannan alheri ne fa kan mutane su ce za su watsar da waɗannan abubuwa muddin dai ba za su shiga cikin wata harka kuma da za ta jawo sabani da za a zo ana fada da makamancin su a shiga harkar siyasa da makamancin waɗannan abubuwa ba Allah kyauta don haka don Allah mu yunkura mu taimaka wa junanmu to malamai daga cikin aikin su shine wato amfanar da mutane a irin wancan kamar wannan misali din da na bayar a shiga cikin harkar mutane don a fahimce su kuma don a taimaka wa junanmu mai sauri sai mu tsaya ko yace yaqulu maimun ibn mihran maimun ibn mihran yana cewa wajadtu salaha qalbi fi mujalasati alulama yace ni gyaruwar zuciyata ban same ta ba sai a gun zama da malamai zama da malamai anan na sami zuciyata ta gyaru naji hirarsu naji tattaunawarsu na sami ilimin su yace wa bu'dun malamin ya dawo ya gama da maganar maimun yace wa bu'du nashi'atil muslimina anil ulama'i nisan da samarin musulmi suke yi a zamanin wato yana nufin a zamanin yanzu anil ulama'i daga malamai ba ruwansu da malamai ba sa zuwa su dan tattauna da su su nemi shawarar su yufdi ila takhabbutin fi talab alilmi yana sawa a sami wato rashin tsari a neman ilimi babu tsari kowa sai ya gaban kansa wa ijabun bil ra'i yana kuma kaiwa a rika jiji da kai tsakanin daliban ilimi wani wanda bai isa yayi karatun da ya koshi ba ga wanda zai karu a gunsa sai ya kyale shi ya je ilmantar da kansa shi yana ga ya koshi shi malamin kansa ne ana yin wannan ai to idan ya zama cewa ba a kusanci malamai an zauna da su ba, to akan samu irin wannan takhabbutin, kowa ya kama gabansa yace shi ma ya isa da kansa zai yi. Wa sababun, kuma sababi ne har yanzu nisa da malamai din, sababi ne fil furqati, wajen kawo rabuwar kai, wannan ya can, wannan ya can, babu haduwar kai. Wa qillatun fit ta'abbudi, da kuma karancin bautar Allah, ba a kusantar Allah madaukaki da tawadu'u. Yaqulu Sha'bi rahimahullahu ta'ala, الشعبي عامر ابن شراحيل ليد كشكين تابعي يناشي وجالس العلماء كزونا دمالمي فإنكم إن كن زونا دمالمي إنن تو إن أحسنتم إن حركن كو تتاكن أبو ميكو تو حمدوكم زاس يبا مكو ما نميكو يبيك أبن الهيرين كوبا هكا بني وإن أساتم إن كوكا موننا أتكين زمن دكوكا يدسو سيكوكا ونمو مونة أبو مرد كو ta'awwalu lakum wa adharukum, zasu muku tawili su baku udhri, domin shi malami shi yafi al'umma, sauran al'umma hankali da ilimi, don haka idan akai laifi ba kowane laifi ne yake fada a kansa ba, yakan ba mutum udhri, saboda ya san mutum zai iya wannan abun a jahilci, a rashin fahimta, a kaza a kaza, don haka shine su masa tawili, in kai mummunan abu ma a gaban su sai ci a ba komai da Allah, ku kyale shi, la Allah bai sani bane. Ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ga balaraban kauyen nan da yazo yi fitsari a cikin masallaci. Ku duba ba ku gani. Kawai yanzu kuna zaune ta mummunan yanzu. Ku duba kun sa kafet din nan an yi komai an yi tsafta duk a ƙasa ma kuka zazzauna gashi. Ko? Kawai sai mutum yazo ya bude gaban sa nan ya tsuguna a wata kwana kai kwa sai kwara fitsari. Bai fahimci komai ba daga kauye yake. Kauye kuma da ma matsalar kauye kenan. Sai sahabbai suka yu a kansa. Kama a cinye shi danye kai me zakai waye ce ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ku saurara ku kira shi aka kira shi yace a daibu guga ta ruwa a zuba akan fitsari ba shi kenan fitsari ya tafi ba yawa dama ruwa in ya hadu da fitsari ruwa ya gama da fitsari an gama an tsarkake wuri to musamman masallaci a zamanin na rairayi ne ba da bai ma irin wannan balantana ce ya malala ya shiga karkashin wata tabarma ya bata wuri rairayi ne a gunda ya dinnan nan ya tsaya aka zuba ruwa kuma magana ta kare yace zo kai bawan Allah ya tashi to bagam bagam haka haka rayuwar mutumin da yake jeji take don haka dole ka ba ka sa shi a matsayin sa kai masa hakuri idan kace zaka yi masa fada irin yadda zaka yi wanda ya saba da rayuwa da mutane to sai ya zama cewa ka fada cikin wani laifi don haka dole ka bar shi a matsayin sa kai hakuri da shi sai shi bawan Allah me ya faru haka sai ce ai wannan masallaci nan masallaci ne shi kuma masallaci ba a gina shi don wannan abin da ka zo kai ba an gina shi ne don ambaton Allah da sallah da zikiri da karatun alqur'ani sai ce to sai ce karka sake yin haka sai ce to shike to sai ya ga bambanci na dabi'a ga wadancan sun yi kansa hu ga kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yi masa irin wannan ladabi ai irin wannan wato hali mai kyau shine sai koma gefe sai yake cewa Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan ma'ana ba'da sai ce ya Allah ka ji kaina da ni da Muhammadu kar ka ji kan sauran ba ruwan mu dasu yanzu wannan zaka sami a ce ya je ya faɗi wata magana mara kyau akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haka malami ya kamata ya kwantar da hankalinsa ya nutsu ya bi mutane a nutse kuma za ka ga in dai mutum malamin ne ya karanta abin yadda ya kamata to dama baya daukar ra'ayoyi a matsayin kaman addinin nasa ne ai tafishi ai tabata rai komai abi shi a hankali wanda bai fahimci abu ba a hankali zai zo ya fahimce shi Allah madauki tamke mu yawa to sai yake cewa in kuka munana za su yi muku tawili wa in jahiltum wa in akhfa'tum in kuka kuskure lam yu'annifukum ba za su munana muku su muku unf shi ake nufi da zafi kaushin hali in ma kun munana ku kai kuskure za su gyara muku a hankali kaga ko in wani ne kaje gunsa kuke zaune ba malami ba in kai abin kirki ba lalle ya ba maka ba ko in kai mummuna to ba lalle ya baka uzuri ya maka tawili ba sai haukanka in kai kuskure kuma ba zai gyara ma ba saboda shi ma bai sani ba yawa yace wa in jahiltum allamuku in kuka yi jahilta kuka yi wauta kuka yi jahilci ba ku da ilimi to za su ilmantar da ku wa in shahidu lakum nafa'ukum in suka yi muku shaida kuwa za su amfane ku ko ba haka bane duk abin da aka ce daga cikin shaidun da zaka kawo ko kotu ne aka ce waye shaida kai sai ka ce malam wani kana zuwa gun alƙalin wani alƙalima sai sun koyar da kai a karba kallahu ko ba haka bane ma'ana ya gamsu kawai kai ka gama kawo sheda saboda an yadda da tsarkin malami alal aqalla ana girmama shi a gari to shine abin da yake nufi in shahidukum a nafa'ukum za su amfane ku in shahidu lakum kai in suka yi muku sheda fajalisul ulama dan haka ya kai dalibin ilmi ka zauna da malamai bi adabin da ladabi wa tawadu'in da tawaru'u ko mai tawaru'u karka dauki kanka da girma kai hakuri ka saukar da kanka Allah madaukaki shine mai bada girman sai ya baka yawa fi wa tawadu' fi nafsika kai tawaru'u akan kanka kai in ka zama mai tawadu' wa talaffaf ma'ahum kuma ka bi malamai cikin sauki da dabi'a mai kyau fi su'ali wajen tambayarka kai tambaya da ladabi ba tambaya ta ta'annuti da cin mutunci ba wal yakun hadithuka ma'ahum kuma magana da za ka yi tare da su ta zama bi ahsanil maqali da magana mai kyau furici mai kyau lafazi mai kyau a da kallo kuma mai kyau da wannan za a ci nasara a wannan ya tsaya kenan insha Allah sai mu ma mu saurara anan darasi na gaba sai mu tashi kan adamu istijali qatfi thamarati wato rashin gaggawar a samun thamara da fa'ida da tsinkar fa'idar da za a samu ta ilimi أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لي وفيكم ونفعني ونفعكم بما تعلمنا وجعلنا في زمرة صالح العلماء وحشرنا مع النبيين والصديقين والصالحين فأسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته